بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى ليسري هدورم والنسافية تلهدي 29 غوتن شوال shekara ta 1435 a hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina, inda kuma ita ce 24 ga watan 8 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. A cikin ikon Allah, a yau ne za mu dawo da darussan da muka saba gabatarwa, musamman wannan na sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littafin Ar-Rahiq Al-Makhtum, tun tsayawar da aka yi saboda zuwan watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu tawfiqi fil qawli wal amal. Allah sa abin da za mu faɗi ya zama mai amfani ne gare mu, mu kanmu farko kafin ya amfani wasu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta, ya ƙara tabbatar da mu a hanyar wanda muke karanta sirar nan tasa da sanin rayuwarsa domin mu koyi da shi sallallahu alaihi wasallam. Ina tuna kafin wannan lokaci, wato darasin karshe da muka yi, mun dan tsaya tattaunawa ne akan abin da ya shafi Fadak. Har ya kai darasi biyu ne ko? To insha Allah dai mun tsaya iya abin da muka ambata din. Za mu tashi yau akan Wadi al-Qura, haka ne? Ma'ana yadda aka yi cikin abubuwan da suka biyo bayan yakin Khaibar, garuruwa ko bangarori ko eriyoyi da aka ci yakin su, ko aka ci su da yaki sakamakon yakin Khaibar babba. To malamin ya fara cewa walamma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Khaibara insarafa ila wadi al-Qura wa kana biha jama'atun min al-Yahud. Yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama da Khaibar, mun san yadda aka ci Khaibar da yaki, da yadda aka kewaye garin, suka tsorata kuma suka sallama, suka bada dukiyoyinsu suka fita. Wansarafa ila wadi al-Qura, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya zuwa wani wurin, shi ma ana ce masa wadi al-Qura. Wa kana biha jama'atun min al-Yahud, akwai jama'a tari na Yahudawa shi ma a wannan wuri. Wandafa ilaihim jama'atun min al-Arab, akwai kuma wata jama'a ta Larabawa, wato Larabawan ƙauye, da su ma suka tattaru suka haɗu tare da Yahudawan suke zama a wannan wuri na Wadi al-Qura. Falamma nazalu istaqbalahum yahudu birrami, yayin da suka sauka, ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka gangaro cikin kwari daga cikin wadi na wannan area, suka samu wani zango suka yi, to sai Yahudawan suka fuskance su da harbi da kibau, aka rika yin ruwan kibau akan musulmi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa, waɗannan Yahudawa su ne masu yin wannan aiki na Wadi al-Qura. Wa hum ala ta'bi'a, su suna cikin shiri, shi ne ta'abi'a, sun riga sun cika kansu dam, sun kintsa. Faƙucila mid'amu, akwai wani mutum ana ce masa mid'am, mid'am haka sunansa yake, abdun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wani bawa ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, wato milkul yamin. Faƙala nasu, lokacin sai mutane suke cewa hani Allahul janna, kai madalla ya samu aljanna, mune masa murnar samun aljanna. Wannan hadithin na Abu Huraira ne na Sahih Bukhari, yana ba da labarin mai ya auku, tunda Abu Huraira duk da bai halarci yakin Khaibar ba, amma da shi aka yi abin da aka yi a harkar ganima, lokacin raba ganima, lokacin ya zo daga garinsu bayan an gama yaki. To shine sai yake cewa mutane sai suke cewa kai wannan bawan Allah mid'an, mune masa murnar samun aljanna. Faƙala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kalla, a'a, ku daina masa murnar shiga aljanna. wallazi nafsi biyadihi, na rantse da wanda rayuwata numfashi nake hannunsa. Inna ash-shamlata allati akhadhaha yawma khaybar min al-ghanaim lam tusibha al-maqasid. Yace mayafin nan ko gudannan da ake lulluba da shi shine ash-shamla. Musa ana cewa ihtimalu samma, wani tattara kaya da mutum zai tattara ya samu gwado ya lullube jikinsa da shi ko wani bangare nasa ya zauna, shi ake cewa ihtimalu samma, ya amfani da gwado ya lullube jikinsa a zaune. To daga nan ne aka samu wannan ashamla. Shamla ita ce shi gwadon da ake lullube jikin da shi, gwadon da zaka lullube jikinka baki daya. Mun sai haka muke ce masa gwado ko mayafi. To sai ce wannan gwadon allati akhadha, da shi wannan mid'am din ya dauka daga yakin daga ganimar Khaybar min al-ghana'im, ma'ana wanda ya dauka din nan, wannan gwadon da ya dauka ai yana cikin ganima, wadda lam tusibha al-maqasib, wanda ba a yi rabo tare da shi ba kafin a yi rabo ya dauka, ma'ana an tattaro ganima kafin a raba ya zagaya shi mid'am din ya dauki wani mayafi ya dauki wannan gwado, kaga kamar sata kenan daga cikin ganima, daga cikin ganima. To wannan la tashta'ilu alaihi nara, tana nan tana konuwa a kansa wuta, a matsayin wuta ya zama wuta yana kona shi wannan mayafin, wannan gwadon, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Falamma sami'a bidhalika an-nasu, yayin da mutane suka ji wannan, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bi shirakin aw shirakaini, da warin takalmi, igiyar takalmi wanda ake daura takalmi da ita shine shirak, aw shirakaini ko kwanton mai riwaya ne ko kuma guda biyu, ya zo da igiyar daura takalmi ko guda daya ko guda biyu. Faƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake cewa shirakun min nari aw shirakani min nari, wannan ma igiyar takalmi ce ta wuta, wannan ma sai ya kawo nasa dan abin da yasa ya dauka shi ma kafin a raba sai ya aje gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce wannan kai ma wuta ce, wannan ma wuta ce. Saboda me? Ya nuna mana cewa duk abin da aka dauka daga ganima kafin a raba sata ce, shi ake ce mughulul, sunansa kenan ghulul. Al-ghulul shine al-akhdh min al-maghanim qabla al-maqasid, mutun ya saci abin da aka tara na ganima kafin a raba shi. To wanda yayi wannan kuwa a wurin yaki ba shi da ladan shahada, ku duba ku ga girman shahada, amma da irin abu wato na irin wannan rashin hakulin hakuri akan abin duniya yadda ke sa mutun ya rasa shahadarsa. Allah ya bamu ikhlasi, Allah ya bamu ikhlasi. To wannan ya ambaci wannan hadisi ne saboda a lokacin ne aka yi wannan abu, ba saboda yana da alaka da wadil qura ba, amma saboda a wurin wadil qura din aka yi wannan abu. To sai ce thumma abba rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ashabahu lil qital, sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kintsa sahabbansa domin yaki, shine ya shirya su. Wa dafa'a liwa'ahu ila sa'd ibn ubadah, ya mika tutar sa ta yaki ga Sa'd ibn Ubadah. Wannan abin da muka karanta din nan yana cikin abin da malamai suke kafa hujja da shi wajen haramcin mutum da aka bashi amanar kayan al'umma ya taba musu kayan su, mutum ya kiyaye irin waɗannan abubuwa. Wallahi abu ne da ke bata aiki, duk yadda kake ganin kana zama lafiya, mutum yana nafilfilin sa, yana kula da azumi da nafila da sauransu da kyakkyawan hali da sadaka, amma in yana taba wannan abubuwan Allah ma daukaki baya bashi abin da yake so. Dan haka mutum ya guji duk wanda aka dora shi amana, aka dora masa amana ta dukiyar al'umma a hannunsa, kada ya rena wannan abu. Ko tirejara ne na 'yar kungiya karama, an zabe ka an ce kai tirejara ne, kungiyar da kake ganin kamar ba komai, kungiyar dalibai ne ta gari, kungiyar masu taimakawa marayu na unguwa kaza, kungiyar masu kaza, kungiyar gyara kwatar unguwa kaza, an tattara kuɗi an kawo ma ko naira ɗaya ce ka sa cikin cefanen gidanka bayan ba taka ba, to wannan abun Allah ba zai bashi ba. Jama'a ce suka haɗu suka baka amana, in ka ci to ka ci wannan amana ta al'umma, wannan kuma yana cikin abin da ke zubda mutunci kuma ya ɓata wa mutum addininsa. Dan me akan dan abin da bai kai komai ba, mutum zai lalata rayuwarsa, ya lalata ladan da zai samu a wurin Ubangiji. To ballantana masu manya-manyan amanoni, masu shugabancin al'umma, wanda za a ba dukiyoyin al'umma manya-manya, wanda rayuwar al'umma tana da alaka da wannan dukiyar, wani ya mai da ita kamar kai ka ce ta gidansu ce, komai na rayuwarsa ma a ciki ne, da wanda aka ba shi izini a shar'ance, ma'ana a ƙa'idar doka, da wanda ba a ba shi ba, kawai ya ta harkarsa da ita, ya amfani da komai kai ka ɗauka gaba ɗaya, tunda yana mulkin nan kayan gidansa ne. Ku tuna fa ku ga abin da Sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an ya aikata lokacin da ya zo ba shi da lafiya, rashin lafiyar ajali, ya kira Aisha, ya ɗauko wani bawa da wani mayafi da kuma wani silke, ya ce wannan ba mu same shi ba sai sakamakon khalifancin nan daga Baitul Mali ake bamu, tunda wannan abu namu ya ƙare, in har na rasu wannan harka ta fita daga gidan nan, to ɗauki wannan abu in na mutu ki kai wa Sayyidina Umar, ki kai wa Umar. Mayafi Sayyidina Abubakar ya miƙa wa Aisha, ce in ya rasu a je a kai wa Umar, tunda ya riga ya gama hukunci a lokacin ya zaɓe shi shine khalifa. Har Sayyidina Umar yake cewa, Abdulrahman bin Auf yake cewa Umar, yanzu kai ka karɓi wannan ɗan wannan abubuwa marasa muhimmanci daga wurin Abubakar, irin aikin da Abubakar ya yi wa al'umma, amma wannan ma ba za a bar masa ba. Sayyidina Umar ya ce idan shi Abubakar radiyallahu ta'ala an ya ce yana tsoron zunubin da zai hau kansa sakamakon wannan kayan, dan me ni kuma zan ce masa ba haka bane, tunda ya ce a kawo to za mu karɓa. Amma sai ya ce lalle kai Abubakar ka wahalda duk wani shugaba da ya zo bayanka, in ji Sayyidina Umar, ma'ana duk wani shugaba in haka aka ce rayuwarsa za ta zama, to an wahalda shi, domin waɗannan abubuwan sun halatta ya riƙe su a matsayin mallakarsa, ba wai abubuwa ne da aka ba shi kawai saboda fatarar khalifancinsa in ta ƙare shi kenan ba, irin abin da ake ba shi ne daga Baitul Mali na amfanin yau da kullum na rayuwarsa. To amma duk da haka ya ta'assab, yana ji cewa in bai mai da wannan abu ba shi kamar ya yi zunubi, ya ɗauka ya bare shi, wanda ya haɗu da Allah ba komai a kansa da za a tambaye shi ina ya same shi. To ya jama'a, idan waɗannan manyan bayan Allah haka suka rayu, dan me mu yanzu, galibin mu wani ma har zuwa ake ai masa munna ya samu aiki a wurin da zai wawuri kayan jama'a, harkar da ba ta saba ce, kuɗin nan ba nasa bane, an sa kawai ya riƙa kula da shi, kowa ya duba, misali kaga mutane yana aiki dan level kaza ne, kuma kowa san albashin da ake samu a wannan level din na albashi, in a state government ne, in a federal government ne, in ma a ina ne, amma daga ya shiga irin wannan ofishin sai kaga an sake gida, an sake mota, an sake kaza, yana rayuwa irin wadda tafi karfin abin da aka rubuta masa ya samu din nan, kuma kowa ya sani, amma a riƙa zuwa murna ma ake masa ai wani ya samu kaza, wanda bai samu irin wannan ba iyayensa ma su ta ganinsa a matsayin marar albarka saboda jahilci, kai baka ga ɗan gidan wani bane, yanzu gashi nan yayi musu kaza, yayi musu kaza, ku zuga ɗan ku ya je halaka, wannan abun ba daidai ba, wannan wajibi mutum, babu wani wata kofa da wannan irin abubuwa za su halatta, mutum zai tunanin wani tawili ai ba komai, babu ba komai a cikin wannan, mutum ya tsira tsakaninsa da Ubangiji, ya tsabtace kansa daga abin da ba nasa ba, wallahi yana da muhimmanci. Shi yasa ka samu aikin da yake yana da tsarkin abin da kake ci, wannan abun muhimmancinsa wallahi ba na wasa bane. Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu akan kaurecewa abin da ba namu ba, Allah ba mu hakuri akan abin da ya bamu, ya sa masa albarka shi ɗan kaɗan ɗin, ya bamu damar mu kukuta mu tsaya gaban Ubangiji, mu iya amsa abin da za a tambaye mu cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala da tausayinsa da rahamarsa. To shine sai yake cewa wa dafa'a liwa'ahu ila Sa'd ibn Ubada, annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙa wannan tuta tasa zuwa ga Sa'd ibn Ubada, warayatan ila al-Hubab ibn al-Munzir, da kuma ya miƙa wata tutar daban zuwa ga al-Hubab ibn al-Munzir, babbar tutar yaƙi ita ce liwa'i, wadda take ita ce alama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai kuma raya-raya daban-daban, ƙananan tutoci da ake riƙewa, wannan mun taɓa magana akan bambanci tsakanin liwa'i da kuma raya, da yadda Ibn Hajar ya ambata mana a baya, inda ba ku manta ba, wasu sun ce duk abu ɗaya ne, wasu sun ce kuma akwai bambanci. sai ce warayatan da wata karamar tutar ila sahl ibn hunayf zuwa sahl ibn hunayf warayatan ila abbad ibn bishr wata tutar kuma zuwa ga abbad ibn bishr kun ga mutun nawa kenan duk ga su akwai sa'd ibn ubada al-hubab ibn al-munzir sahl ibn hunayf da kuma abbad ibn bishr mutun hudu kowanne an bashi tuta ya rike thumma da'ahum ila al-islam sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira waɗannan mutane yahudawa zuwa ga musulunci yace ku musulunta ku karbi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa abau sai suka ki suka ce ba za su karba ba yahudawa ne akwai wasu larabawa a cikin su wa baraza rajulun minhum wani mutum daga cikin su ya fito da niyyar ayi yaqin fito na fito shine mubaraza فبرز إليه الزبير بن الأوام فقتله الزبير بن الأوام يا مبارزة دشي شيبا يجا دشي أكا جا أكا يداغا أكا يكس أكا يكي الزبير يكش وانت متمي ثم برز آخر فقتله ونشي ما يفتو زبير يكش شي ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي طالب سننسي وني يفتو سي علي بن أبي طالب يتريشي فقتله سي كشي شي حتى قتل منهم 11 رجلا حسيد اكشي متون 11 daga cikin su kullama qutila minhum rajulun da'aman baqiya ila al-islam duk lokacin da aka kashe wani sai wanda ya rage sai kira su zuwa ga musulunci ma'ana ko ne a kira yana kiran sauran zuwa ga addinin musulunci wa kanat as-salatu tuhdaru hadha al-yawm ala aluqa wannan rana akan zo sallah فيصلى باصحابه النبي صلى الله عليه وسلم صلى ده صحابنسا ثم يعود سنن يقوم فيدعوهم الى الاسلام زوا ga wannan mutane a sake kiran su zuwa ga musulunci wa ila Allah wa rasulih zuwa ga Allah da manzansa faqatalhum hatta amsau yayi ta yakasu har sai da suka kai yammaci suka kai marece wa gada alaihim dare suka kwana washe gari ya sake tafiya da safe zuwa gare su فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى اعطوا ما بايديهم كي رانا بتا دغو غورغودن tsawon mashi wato lokacin wala hadin nan ba sai face su wadannan mutane sun mika abin da ke hannun su gaba daya sun sallama wa fataha an watan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasara akan wannan wuri da karfi shine an watan wa ghannamahu Allahu amwalahum Allah madaukaki ya bashi wato ganimar dukiyoyin su wa asabu afafan wa mata'an kathira kuma suka sami kayan gida shine afafan furniture shi ake cewa afaf furniture na gida wa mata'an da kuma dai tarkacen kaya kathiran da yawa wa aqama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wadi al-qura arba'ata ayyam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wannan wuri na wadi al-qura kwana hudu kamar da ita ce al'adar sa wurin da aka ci shi da yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya yayi sai an yi kwana hudu in an ci nasara a yaki haka ake yi dama sai ai kwana hudu a tabbatar da cewa wannan cin nasarar fa ta tabbata ba wani abu da zai sake biyowa baya wannan mutane Allah kome su an gama to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan kwana hudu wa qasama ala ashabihi ma asaba biha ya rarrabawa sahabbansa abinda aka samu a wannan wuri na ganima wata rakal arda yabar kasa wan nakhla da dabinai bi aidi alyahud da hannayen su yahudawa din ma'ana yabar musu gonakin su da kuma wato dabinan da suke cikin gonakin wa amalahum alaiha yasa su ne masu aiki suna kawo abinda aka samu na amfani kamar yadda yayi wa mutanen Khaibar mukuman ta ba abinda ake kinan a Khaibar yauwa cewa kasa ta su ce gonaki nasu ne su ci gaba da aiki amma kuma rabin abinda aka samu na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama shine abinda muka gama a baya wanda daga cikin sa hadda kasar da kuma gonar Fadak ko filin Fadak kama amala ahli Khaibar kamar yadda yake da mutanen Khaibar wannan abu yana cikin Zadul Ma'ad wannan abinda ya shafe Wadil Qura kenan sai kuma Taima yace walamma balaga yahud tayma khabaru istislami ahli khaybar thumma fadak thumma wadi al-qura aw wadi al-qura yayinda mutanen taima labarin cewa mutanen khaybar sun mi kauya sannan mutanen fadak sannan mutanen wadi al-qura duka sun sallama sun mi kauya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yayinda wannan labari yaje gurin mutanen taima lam yubdu ayya muqawamati sai zama basu bayyana da wani kokari na ayyaki ba ziddal muslimin ga musulmi ma'ana sai tun farko da suka ji cewa ai an cinye Khaibar da yaki an cinye Fadak da yaki an cinye kuma Wadi al-Qura da yaki dukkan wannan wurare kuma akwai Yahuda a ciki wanda suke zaune a Taima sai suka ce to shikenan kar mu wato lokacin mu ce zamu ja da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai suka mi kauya bal ba'afu min tilqa'i anfusihim su daga kashin kansu suka aika yu'riduna sulh ko ya'riduna sulha suna bijiro da sulhu cewa gashi muna neman a zauna lafiya ayi sulhu dama idan mutum yaga an fi karfin sa to babbar basira a duniya ita ce ne musulhu kar a kare masa zurriya da komai nasa fa qabila zalika minhum rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi wannan sulhu daga gare su wa aqamu bi amwalihim kuma suka zauna da dukiyoyin su ba a kwace ba kamar yadda yake ibn sa'd ma'ana abin da kai zadul ma'ad shi ya kawo shi ma wannan maganganu wa kataba lahum bidhalika kitaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ma'ana ya bada umarnin aka rubuta takarda dangane da wannan sulhu din wa haka nassahu ga nassin sa ka karanta kai mai karatu wannan uslubi ne na larabci an ce haka kamar a ce ungo ungo nassin sa sun wani ana ce masa ismu fi'il amri fi'ilin amri ne amma laysa bi lafzihi shine ake kira ismu fi'il amri yana kuma da maf'ulun bihi maf'ulun bihin sa shine nassahu haka nassahu kafun din ta khitabi ne kai da ake magana ne haka ungo kai nassahu nassin wannan rubutu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da waɗannan mutane ga rubutun ko in ce abinda aka rubuta a takaddar aka rubuta cewa hadha kitabu muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine rubutun da muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi li bani adiya ga mutanen da ake cewa banu adiya sune kabilar da suke zaune a wannan guri na taima anna lahumuz zimmata cewa suna da zimma ma'ana musulmi sun dauki nauyin waɗannan mutane in an ce shi yasa ake cewa Yahudu da Nasara da suke zaune karkashin musulmi ake kiran su ahlul zimma ma'ana zimma kun san zimma shine nauyin abin da ke kan mutum to ma'ana ana nufin waɗanda musulmi suka dauki nauyin kula da su akan cewa za su bada jizya mun gane wannan wa alaihimul jizya za su bada jizya wala ada'a wala jala'a babu gaba ba gaba babu yaki babu kuma kora mana ba za mu yaki da ku ba ba za mu kore ku ba al-lailu maddun wan naharu shaddu ma'ana suna da wannan abun ma dama al-lailu wan nahar shine abin da ake nufi da wannan eh wannan shi ma uslubi ne na larabci ma'ana muddin dai dare da wuni suna nan to wannan alƙawari yana nan shine ma'anan al-lailu maddun wan naharu shaddu maddun shine mika abu a sake shi shaddun kuma tsananta shi wannan uslubi ne na Larabawa abinda ake nufi da shi kamar mutum ya dauki alƙawari ne cewa abin nan da muka rubuta yana da tsawon sa har zuwa har abada ba shi da karewa ma'ana in dai akwai wuni yana nan kuma akwai dare yana nan to wannan alƙawari yana nan tabbace shine suka fassara abinda ake nufi kamar da malaman da suka ruwaito wannan abu kamar da Hafiz Ibn Hajar a Fathul Bari ya fada ai lahum zalika suna da wannan alƙawari sun cancanci wannan alƙawari ya ci gaba tare da su ma dama al-lailu wan naharu muddin dai akwai dare akwai wuni sannan sai shi wa kataba Khalid ibn Sa'id shi ya rubuta wannan wannan uslubi ne da har yanzu zaka ga malamai suna amfani da shi idan mutum ya rubuta littafi ai yana rubuta muqaddima mun san muqaddima introduction na littafi to an ya gama yakan rubuta ya ce wa kataba ba sai ya ce wa katabahu wasu na cewa wa katabahu wa ne
ko kuma yace wa kataba sai sa sunan sa wannan me ake nufi wanda ya rubuta wannan takarda shine Khalid ibn Sa'id da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga alƙawarin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya rubuta shine Khalid ibn Sa'id to al'audatu ila al-madinati to an zo inda za a karkare dangane da wannan yaki na Khaibar da abin da ya biyo bayan sa malami yace yanzu sai maganar komawa Madina ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في العوده الى المدينه سنسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كما hanyar komawa Madina وفي الطريق اشرف الناس على واد فرفعوا اصواتهم بالتكبير هانيا suna tafe sai mutane suka tinkaro shine ashrafa suka kusada ashrafa الناس على واد sai mutane suka tinkari suka kusada wani kwari wani wadi farafa'u aswatuhum bitakbiri sai suka daukaka sautin su da kabbara mun sai yana daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta man in mutun na tafiya a daji musamman ko kuma ma dai a ina ne da mota ko kuma da abun hawa ko merai ma'ana doki ne ko jaki ko menene dai in yazo wani wuri ya kabbara wani wurin ya tasbihi mun san wannan ai yawa to shine da suka zo wannan wuri sai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam suka dauka sautin su suna kabbara suna Allahu akbar la ilaha illa Allah suna daga sauti fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace irba'u ala anfusikum ku sassauta wa kanku ku bi kanku a hankali innakum la tad'una asamma wala gha'iba wanda kuke kira din nan ba kurma bane ba kuma baya nan bane ma'ana mafhumu mukhalafar wannan magana shine me cewa wanda kuke kira yana jin ku kuma yana nan ba kurma bane kuma ba baya nan bane ba gha'ibi bane ashe yana ji kuma yana nan wane ne ake kira Allah subhanahu wa ta'ala sisi innakum tad'una sami'an qariba kuna kiran meji ne kuma makusanci don haka ba sai an daga sauti wannan daga wannan hadisi malamai suka yi istinbatin cewa sabawa sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama mutun ya rika zikiri da daukaka sauti mai karfi Allah madauki abin da ya umarce mu a Qur'ani shine ku kira ubangijinku mene واذكر ربك في نفسك او ككرا ubangijinka a ranka cikin natsuwa ba wai da daga daukaka sauti da ihu ba wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada daukaka wannan sautin ana razanar da mutane ballantana ma har a ce sai an sa lasifika mutun yana zikirin Allah yana neman ya samu lada amma kuma zai sa lasifika wai dan ya ba wani haushi yace ai yan izala ba sa so ko wasu mutane ne ba sa so ba sa son zikiri wai makiya Allah ne makiya manzon Allah bari ayi dan su ji haushi wannan bata lokaci ne zaka rasa ladanka kai dan Allah in dan Allah kai Allah zai baka lada amma in kai dan ka ba wani haushi wallahi in zaka kwana 100 in kai dan ka ba wani haushi ko kai dan ka burge wani to lada ba za ka same shi ba inda ana yi don a samu lada ko danka ne a gidanka kace bari kai dan ka burge shi dan ya ce ka iya to baka da lada duk ibadar da mutun zai yi wallahi yayi ta domin Allah in kai domin wai kawai wani ko ya yaba maka ko ya zarge ka to kai ka bata wa kanka lokaci nan tashin alkiyama ana lissafa aikin ka wannan ba zai zo ba sai dai mutun ma ya samu azaba saboda kai aiki ba dan ka samu lada ba duk wanda ya bauta wa Allah ko ba dan ya samu lada ba ba zai ga ladan baran tashin alkiyama ta haka mutun ya tausaya wa kansa in ya zama ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar su da girman su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana su wannan abin daukaka sauti din ballantana kaga wani ana dukan kirji ana tsalle ana rikicewa wani yana faduwa yana burburwa wani tashi ya fadi irin faduwar yan bori ana ihu har an manta ma me ake cewa hu ana tai wai shauki ne ya kama mutum wallahi wannan ibadar bata cikin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun zamanin al-imamu shafi'i ya taba magana akan wannan a garin basra aka fara samun irin wannan bid'a ta fara tashi zamanin al-imamu shafi'i ya ji labarin su ana ce musu ahlut taghbir taghbir shine sawa mutum mutum ya sawa kansa kura a jikinsa don daga gubar to suna yin wannan abu suna birgima a ƙasa abin ya fara kaiwa wannan abin tun wancan lokaci al-imamu shafi'i ce wannan bid'a ce baya cikin abin da muka samu malamai suna yi ba haka hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take ba shi addini idan mutum yana so ya ci nasara a cikin ta a cikin sa yana yi ne gurgurdan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya masa kuma wallahi babu wani mutum duk duniya da zai iya kawowa ga wani abu a rubuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi irin wannan abu ko ya umarci mutane su bautawa Allah da tsalle da ihu karka dubi cewa ai Allah ake kira kiran sunan Allah daban shi abin da ake daban kiran sunan Allah ba shine ba kyau ba wasu mutanen zaka ji haka suna cewa wai kun ce salati ba kyau duk wanda yace salati ba kyau ba musulmi bane salatin ayi shi da rawar da ihun shine ba kyau amma ka je kai a nutse duk wanda baya salati indai salati ma'anarsa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya hailala ai ba musulmi bane ma kaka wajibi mutun ya zama mai salati ne yana la ilaha illallah shine hailala yana salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sauran zikirori da addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ya koya mana na amfani to amma ya tsaya irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar anan zai samu lada ku tuna hadisin Al-Bara ibn Azib manau da muka ji ambata wanda ga wannan fa addu'a ce annabi ne sallallahu alaihi wasallama ya koya masa da ya tashi maimaitawa sai ya canza kalma daya kun san shi dai wannan hadisi mun sha ambata shi amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta kai Al-Bara ibn Azib babban sahabi fa da ya zo maimaitawa sai ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta maimakon wa bi nabiyyika alladhi arsalta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wa bi nabiyyika alladhi arsalta ni abinda na koya maka shine nabiyyi da kuma rasul da risala ba risala da risala ba sai ya gyara ya maimaita daka idan sahabi zai faɗi wani lafazi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ni ban koya maka haka ba lafazi fa kenan to ina ga wanda lafazin wani ma ba ko yake kawa dan babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mutane su yi zikiri da hu hu ba akwai masu yin hu wai suna cewa ma daga cikin sunayen Allah wai masu girma akwai hu hu ma'ana daga huwa ne to ba za a ce huwan ba ma sai a ce hu an ce waye wai Allah ake nufi huwa Allah ba a kiransa da dhamiri a ce sunansa ne dhamiri ya huwa kamar mutum yanzu ya daga hannu ya ce ya huwa ya huwa Allah ba a kiransa da wannan babu huwa a cikin sunayen Allah sunayen Allah duka zahirai ne masu ma'ana huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada huwa ar-rahmanur rahim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa al-maliku القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر wannan shine sunan Allah amma huwa dinnan damiri ne na cewa Allah shine kaza Allah shine kaza Allah shine kaza shi huwan baya cikin sunayen mun fahimci wannan amma damiri ne in ana ishara a ce Allah shine kaza Allah shine mai suna kaza Allah shine mai suna kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu hakuri Allah ya shiryar Allah kuma ya sa waɗanda suke irin waɗannan ayyuka da Allah kar su ƙara jin haushin su yi haƙuri su daina su bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan za su samu lada in kuma wani yace sai an yi din ba laifi shi da ubangiji ma'ana ba laifi ba ina nufin ba laifi mu ne ba ruwan mu a ciki amma Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi me yasa kai izgili ga addinin Allah musamman kuma ka taba ji an fadakar cewa abin nan ba daidai bane babun tausayi yasa muke ambata waɗannan saboda mutum kada ya hasarar ibadarsa ka kira Allah amma ka zauna a gidanka kai zikiri yadda kowa yake in an yi sallah a masallaci ka zauna wasu sahabbai sukan zauna bayan sallar asubahi har sai rana ta fito ba wai ma dan irin wannan karatu da muke ba a su zauna su yi ta zikirin Allah azkaru sabahi wal masa din nan suna da muhimmanci ka zauna bayan asuba a masallaci kai tai har sai rana ta fito wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ku taru a gidan wani ko a masallaci kuma sai a sa lasifika sai an ga wa mutane ana yi ba inda bayani ne da karatu da ilmantarwa sai a sa lasifika saboda mutane za su fa'idanta amma a sa lasifika ana zikiri Allah madauki ya hana wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba yi ba babu wani bawan Allah daga cikin malamai da yake yi mutum ya duba mana ko su manyan malaman da suka sa a wannan ba sa shiga ciki ko ko kun taba ganin babban malamin da yake wa'azin cewa ai wannan abun shi yana yara suke samu su sa da samari ai ta yi kawai saboda dai wai a ba wanda ba sa so haushi kuma wanda ba sa son nan kai ka kirkiro kace ba sa so ba wanda zai ce maka baya son salati amma wannan abu da kake kuma kai kai wa kanka Allah subhanahu wa ta'ala bai ce ai wannan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sunnanta mana ba Allah ya sani wa alaikum assalam na na wazifa ba shi da asali ai idan wannan zai samu asali ya kamata mu ganshi a gun aikin sahabbai ai mu dama babban abin da ya kamata mutum ya lura ba kawai mutum ya tabi yin lafazi mutashabihi misali ya bi hadithin fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum har zuwa ƙarshen hadithin sai su kawo wannan hadisin sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ai mutane ba su taba taruwa ba a wani daki daga dakunan Allah suna karanta littafin Allah wa yata darasunahu bainahum to kaga wannan ma asali farkon hadisin ma ya fi da su suna karanta littafin Allah wa yata darasunahu masu karanta tafsiri ake magana anan ma nassin wannan hadisin illa ghasiyatuhumur rahmah rahma za ta lullube su ko mala'iku za su sako cikin su kuma Allah ya ambace su cikin wanda ke tare da su wanda ya girmama wannan ba a kafa hujja da shi akan cewa a taro a kewaye a yi wazifa da jama'a da sauransu duk abin da mutum fa zai yi ka kwakwalo ka binciko ka gano annabi sallallahu alaihi wasallama irin wannan yayi ko ba irin wannan yayi ba malamin suna cewa duk wata ibada da za a bauta wa Allah da ita a duba a gani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai damar yinta ko babu damar yinta in akwai damar yinta annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba to in kai ka zo kamar kana tuhuma kace zaka yi to kamar kana tuhumar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya boye wata hanyar lada bai gaya mana ba shi sa kullum mizanin mu aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da abin da ya shafi rayuwar duniya ne kere-kere na yau da kullum da a kere jirgin sama a kere menene ka sassaka fatanya ka je ayi ka je ka zama kafinta kai kujera kai tebur waɗannan abubuwan duk babu dai a cikin su alheri ne mutum ya kirkiro duk abin da yake so amma bautar da za a bautawa Allah abin da kake so ka samu lada akai to kar kai sai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya maka in ba haka ba kamar kana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata hanya ta lada da ya bar mu bai koya mana ba mun gane wannan ai akwai misali kullun da muke bayarwa na wanda yazo gun Imam Malik din nan yake cewa lokacin ihrami da haji sai yace a bashi dama yazo gun Imam Malik yace akarmakallahu ina so a bani dama duk musulmi sun taru a Dhul Hulaifa za a yi ihrami a dauki niyyar haji ko umra a tafi sai wani yazo gun Imam na Malik yace shi yana son a bashi dama ya koma cikin garin Madina mil tara ya koma cikin garin Madina ya je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko niyyarsa daga nan sai Imam Malik yace ina tsorace maka fitina sai yace wace fitina ce ai ɗan milloli ne ni na dora wa kaina wahala ce na dora wa kaina saboda girmama annabi in koma kabarin sa da dauko niyya Imam na Malik yake cewa kana tsammanin wannan abin da zaka yi lada kake so ka samu ko ba lada kake so ka samu ba yace lada yake so ya samu sai shi kana tsammanin zaka samu lada a wani abu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da damar yayi shi amma bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da damar a ce shi ya san girman masallacin nasa ya fi kowa ma sani. Amma ya bar masallacin nasa, ya bar cikin gari, ya zo Dhul Hulayfa ya dauki niyya. In kai yanzu ka zo ka ce ni ba zan yi a Dhul Hulayfa ba, ni masallacin annabi, kabarin annabi ya fi komai daraja, can zan koma ya fi Dhul Hulayfa daraja. Kamar ka ce annabi bai san inda ya fi daraja ba, tunda shi dai inda ya koya mana ya ce kowa zai yi ihrami Dhul Hulayfa zai tafi. To dan me kai zaka zo ka ce a'a ga inda zaka yi, kaga dai annabi ya ce ga inda za a yi, kai ka canza. Wannan koyi ne da manzo Allah suna da biyayya gare shi, haka wannan botsarewa ne da kaucewa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu abin da muke so ko a rika hangowa kenan, ba aikin ne ba shi da kyau ba, amma a yi shi da sifar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi, sai a samu lada. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yadda da mutum, muna fata Allah maɗauki ya yadda da mu su ma masu yin wannan abun. Allah ya taimake su su koma su aikata irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake aikatawa, ko su samu yardar Allah, ko Allah zai karɓi ayyukansu, Allah kuma ya gafarta mana baki ɗaya. Yace wa fi marji'ihi dhalik, a wannan dawowa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne, sara annabi sallallahu alaihi wasallam laylatan, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tafiya cikin dare baki ɗaya, ma'anar daren gaba ɗaya tafiya ake. Thumma nama fi akhir al-layl, sannan a ƙarshen daren sai aka kwanta, ma'ana kusa da dare zai ƙare sai aka ce sai aka kwanta aka yi bacci. An yi tafiya cikin dare an gaji, bi ba'd at-tariqi, a wani gefe na hanya. Wa qala li bilal, annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa bilal, ikla lana al-layla, ka kiyaye mana dare. Al-kala'u al-hifdhu shine ma'anarsa, shine ma'anar al-kala, ma'ana ikla lana al-layla, ka kiyaye mana dare. Me ma'anar ka kiyaye mana dare? Ka kula kar ka bari mu makara, idan gari ya waye ka zo ka tashe mu mu yi sallah. Ma'ana wannan yana nuna in ana tafiya kuma an gaji za a iya bacci, amma a naɗa wani cewa da Allah ka tashe mu in lokacin sallah yayi. To shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa Bilal yace za mu kwanta mu bacci, kai Bilalu ka tashe mu mu yi sallar asubah. To me ya faru? Faghalabat bilalan aynahu, kai Bilalu radiyallahu anka, sai idanka ya kasa jurewa, shi ma bacci sai ya fi ƙarfinsa. Shi ne ma'anan faghalabat bilalan aynahu, sai idanun Bilal suka rinjaye shi, ma'ana suka fi ƙarfinsa ya kasa zama ya jira. Tunda saboda me? Duk dare ana tafiya, kuma da shi ake tafiyar ba da wani ba, kaga shi ma jikinsa na ɗan adam ne. Ashe ashe gaba ɗaya sai aka makara. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, shi saboda kada baccin ma ya fi ƙarfinsa ya jinginu a jikin dabbarsa, dabba tana motsi tana zabura, la'alla zai farka saboda nauyin bacci. Ko kai ne in baka yi bacci ba sai ƙarshen dare, wanda zai zauna kaga wannan tafiya fuske sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai. Wani zai zauna ya ta kalle-kalle, kallo kallon abin kirki insha Allah, ko wani kuma wani abin zai ta yi, wani kuma hira zai ta yi. Larabawa suna da wani abin a zamanin yanzu, suna ce masa as-sahar, har tsarawa ake ma a yi appointment a ce yau sahara a gidan wane. Sahara sinun da ha babba da ra, sahara shine sai a kwana ana hira, su da ke dama dare kamar rana yake a gosu, sai a je gidan wani ya fito da irin shimfiɗa shimfiɗa abubuwa da takkaya ɗin nan abin jingina, a kawo shayi a kawo abinci, dama duk ba shi ne mai wahala ba wannan. Ai ta sha ai ta hira, ai zancen wannan ai zancen wannan, har sai ƙarfe uku ko ƙarfe huɗu sai a fara hamma, sai a ce to bari a tafi a kwanta. Kana kwanciya ana kiran asuba, wani ba zai tashi ba sai ƙarfe 11 na rana ko ƙarfe 12, gaba ɗaya ma bai sallah ba. To kaga wannan shi ya jawa kansa da laifi. Amma wannan kunga tafiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, tafiya ta jihadi, kuma an gaji, in ko aka gaji tilas a kwanta. Bai halatta mutum ya ce gashi yana ganin in bai baccin nan ba la'allar rashin lafiya zai same shi, to ko asuba ta kusa, saboda dalilinsa dalili ne na shari'a, to sai ya bacci da niyyar zai kuma tashi asuba. Amma malami suna cewa banda wanda zai yi sallar dare da gangan kuma sai karshen dare ana nufin za a tashi, kai ta sallah da kai ta sallah ka san idan ka cinye daren baki daya ba za ka iya tashi sallar asuba ba, to wanda ka yi sallar kaɗan ka kwanta bacci ya ishe ka iya tashi asuba, domin samun sallar asuba a jam'i ya fi ka kwana kana sallah da daddare. Ai kun san wannan abu, hadithin man adali waliyan ya nuna mana wannan cewa wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi. Allah madauki yake cewa bawana bai kusance ni da wani abu ba wanda nafi so kamar ya kusance ni da farillar da na dora masa. Kaga ashe yin aikin farilla yafi aikin nafila muhimmanci, mun gane wannan. To wannan dai shine abin da malamai suka tattauna dai na abin da ya shafi fiqhun wannan hadisi. Wannan kissa mu karasa ta. Bilal aka bashi gadi ya kula da lokaci, sai bacci ya rinjaye shi ya fi karfinsa, ka san shi bacci ba a zaluntarsa, kun san haka, babu wanda ya isa ya zalunci bacci. Yauwa, in dai dan adam ne shi, ka je ka yi ka yi ka tara ka tara duk ran da ka kwanta kuma ya kama ka, to sai ran da ya sake ka, sai ya rama awoyin nan da baka yi nasa ba, gwargwadon da yadda mutum ya saba gudanar da rayuwarsa. Kun sani bacci gwargwadon shekarunka, gwargwadon abin da ke isarka a ɗabi'a, kamar da likitoci suka ambata. Mutum mai ƙananan shekaru yana buƙatar awoyi da yawa, shi yasa jarirai suna buƙatar awa 13 suna bacci. Haka aka ce yaro mai yawan bacci kar ka zo ka dame shi ka ce mai yawan bacci, wannan rayuwar da yake ciki yana buƙatar wannan. Saboda me? Bai kai marhalar yin tunani ba, balantana ya zauna ya buɗe maka ido mai zai yi, ko kai ne kake da lokacin tunani, don haka za ka yi bacci kuma za ka yi amfani da sauran lokacin kana tunani, zan yi kaza zan yi kaza zan tsara kaza. Kana girma awoyi kaɗan suna raguwa suna raguwa, za ka ga mutumin da ya kai shekarun matsakaici awa 6 sun ishe shi, in an ce matsakaici 45 40 50 wani ma awa 4 suna isarsa a dare, yana ƙara yin gaba suna ƙara raguwa, sai ga dattije yanzu masu shekara 70 80 wanda Allah madauke bari da rai ba ma zai yi maka wani bacci da har ma, shi yasa sai ga suna mamaki samari ya za a kuita bacci kamar kasa, saboda shi din ya ishe shi ba zai iya naku ba. Da haka kowa ne gwargwadon shekarunsa gwargwadon buƙatarsa ga bacci. To shine nan sai ce falam yastaqiz ahadun, sai zama akai ta bacci ba wanda ya farka har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba a tashi ba, hatta darabatuhumush shamsu, kawai sai suka ji rana na dukansu. Kaga ma'ana sallar asuba ta ammakara ta wuce. To ashe kun ji wani abu, a dan adamtaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba makara sallar asuba har rana ta fito gashi. To wannan ne amma dalilin kun ji, tafiya ce ta shari'a, tafiya ce ta jihadi. Tunda a inda musamman ake tafiya cikin halin tsoro, kana tsoron a ariyar abokan gaba za su iya kai maka hari da daddare, to akwai rashin basira a kwanta da daddare a saki jiki, mun fahimci wannan, sai sa suka zaɓi su yi tafiya cikin dare lokacin rana sai a kwanta kuma a yi bacci. To amma da baccin ya gagara, ma'ana a tafiyar ta gagara saboda baccin ya rinjaye jiki, kuma dama ba dama ka ɗauki bashinsa ka fi ƙarfinsa, shi dole ne sai ya kada kai, duk ƙarfinka zai kada kai sai ya durƙusar da kai ƙasa in bacci ya zo. Kana so kana yunƙurin zai zo gyangyaɗi ya zo, menene ya zo a hankali sai ya fi ƙarfinka ya kada kai, saboda kai waye, kai ɗan adam ne. Shi yasa daga cikin bambancin ɗan adam da Ubangiji shine shi Allah la ta'khuzuhu sinatun wala nawm, gyangyaɗi baya kama shi, haka bacci baya kama shi, amma ɗan adam duk yadda zai, sai dai idan yana shan kwaya, duk wanda kaga baya yin bacci, yau a ce an yi mitin yanzu an ƙara wani mitin an ƙara wani mitin, to Allah kiyaye. Wasu akwai ɗan abin da ake lankwama, ka san wasu musamman masu shugabanci, wallahi abin da ke kansu wani lokaci sai kai mamaki, a yaushe mutum ya fito ofis ƙarfe 10 kudo kake ta surutu ma wani ya makara baka san wani kila ma wani bai bacci ba ana ta mutun ana kulla abubuwa sai akai asuba kuma zai fito karfe 10:11 ya zauna ido ya ja sai talan kwamar abubuwa wasu daga cikin su ban ce duka ba to saboda ita dabi'a ce kana fita daga cikin ta to zaka ga ka canza ka shiga wata wahala amma in ka tsara wa kanka wani abu akwai lokacin da zaka yi kaza lokacin da in wani abu ya shigo da banka ce ba zaka yi ba ba lokacin sa bane to sai ka samu zaman lafiya mu gaggauta saboda lokaci ya taho sai yake cewa falam yastaqiz ahadun hatta darabatuhum ash-shams sai da rana ta buge su wa awwalu man istaqaza ba'da dhalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya fara farkawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma kharaja min dhalika alwadi sannan ya fita daga wannan kwari wata kaddama ya gabata kadan thumma salla al-fajr bin nasi sai sallace sallar asuba da mutane ashe idan mutum yayi bacci ya makara in ya tashi ko da rana ta fito zai rama sallah mun gane wannan tunda da manzon sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk man nasiya salatan aw nama anha yawa duk mutumin da ya manta wata sallah ko ya bacci anha bai samu damar yin ta ba to ba ta da lokaci ma'anar kai falyusalliha mata ma zakara to ya sallace ta a lokacin da ya tuna ko lokacin da ya farka ba ta da lokaci illa wannan waqila wasu sun ce inna hadhihi alqissa wannan qissa min ghairi hadha safar fi ghairi hadha safar ba a wannan tafiyar akai ba da dai tattaunawa ta malamai akan wannan abu sai ce wa ba'da an-nazari fi tafsil ma'ariki khaybar bayan nazari da dubi cikin yaƙe-yaƙen da akai a babban yaƙin nan na khaybar yabdu anna ruju' an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fi awakhir safar ya dawo ne a ƙarshen watan safar aw fi rabi'in al-awwal ko kuma watan rabi'in al-awwal sanata 70 a shekara ta 7 kun san malamin nan duk lokacin da ya ambaci wani abu yakan zo ya tattauna akan hakikanin tarihi wanda wasu malaman suka mai da hankali su fadi su kwalkwale wasu malaman kuma za su fada kawai iya abin da suka gani a cikin littafin riwayoyi an ambata amma shi yakan tsaya ce mana abin da dai ya bayyana tunda shi bincike ya tsaya akan waɗannan al'amura abu da ya bayyana shine kaza to abu na ƙarshe sariyatu aban ibnu sa'id sai sariya ta aban ibnu sa'id yace kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya'rifu أكثر من كل قائد عسكري من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا سني فيه دون كوماندان ياكي أن إخلاء المدينة تماما سوى أبر مدينة كوتا كوتانتا بعد انقضاء الأشهر الحرم بين وتنين هنا ياكي ما سؤال فرمان بدا هدو انسو موشي ليس من الحزم قطعا للي با يتكين دبارا ميكو با حزم شيني يوكر متاكي دا كورفان نية idan aka ce watannin nan guda hudu da aka hana yaki a cikin su sun shude me zai iya aukuwa za a iya kawo muku hari ko yaushe yace to ikhla'ul madinati abar madina gaba daya kawai ba maza a ciki yace wannan ba a cikin dabara shine ma'anan laysa min alhazm qat'an bainama al'arabu daribatun hawlaha alhali kuwa ga larabawan kawai suna nan shine daribatun suna nan sun buga gidajen su a kewaye da madina suna da riga sun kafa rigar su a ko ina da tantin su suna zaune taqlubu ghirratal muslimin suna neman lokacin da musulmi za su zama cikin rashin kintsi shine ghirra ya zama lokacin da hankalin musulmi a nitse yake ba shirin yaki ba sun saki jiki shine ghirra suna sauraron ko suna neman ghirratal muslimin lil qiyam bin nahb dan su zo su yi wawasa su yi waso su shine annahab su yi kwacen dukiya wasalbi da kwace wa a'malil qarsana da kuma ayyukan sata ta ruwa shine qarsana piracy ai mun taba gane wannan ko kwanaki anan mun san piracy ko masu yaki a ruwa su kwace kayan mutane su shiga fashi yan fashin ruwa yawa su ake ce ma pirates to piracy shine a larabci ake ce ma qarsana to yace wali dalika dan haka ne arsala sariyatan ila najd dan tsoron wannan abu da zai iya aukuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wata sariya wata tawaga zuwa ga bangaren najd li irhabil a'rabi dan tsoratar da larabawan kauye domin san najd ne larabawan kauye ne da ma a'rab ne kun san najd yana najd area da ta habaka yanzu ta zama ita ce saudi arabia area da ake da riyadh da su Qasim din nan dan sun zama manyan alƙaryu asalin su dama mutanen jeji ne a Arab ne dama Hijaz nan ne binni yake da Makka da Madina da Taif binni ne amma sauran mutanen jeji ne nan kabila kaza suna zaune nan kabila kaza suna zaune shi yasa su mutanen ka tambayi tarihin su kullum suna godewa shugabannin nasu na yanzu da su suka hada musu wannan kasar har ta zama wannan abin da suka da wani mai wata kabila mun taba wannan abun a baya mun karanta dan wata kabilar bai isa ya ratsa za shi wani gari ya bi ta wata kabilar ba sai yana da abokin da zai gaya mutanen garin cewa wannan wani nawa ne kar a taba shi in ba haka ba sai dai a ga kayansa an kashe shi saboda rashin doka da rashin tsari sai ce ta hata qiyadati aban a karkashin shugabancin aban ibn sa'id bainama kana huwa ila khaybar yayin da shi yake kan hanyar khaybar bana lokacin kai da yake khaybar sai ya tura aban ibn sa'id aje najidu a tsoratar da waɗannan mutane karfa su ce za su kawo wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hari nan gaba wa qad raja'a aban ibn sa'id ya dawo ba'da qada'i ma kana wajiban alai bayan gama wannan abin da yake wajibi akan sa na aiken da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi masa fa wafa annabiyya bi khaybar sai ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaybar shine wafahu ay laqiyahu sai hadi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Khaybar wa qadiftaha ya lokacin nan kuma ya bude ta ma'ana an ci nasara da kai akan Khaybar wal aghlab abin da yake galibi anna hadhihi sariya cewa wannan sariya kanat fi safarin ta kasance ne a watan safar sanata 70 shekara ta 7 وقد ورد ذكرها في البخاري انبتنت يازو اчкин صحيح البخاري قال ابن حجر مال ابن حجر الحافظ ياتي لم اعرف حال هذه السريه ني دي ابنچكينا بن سان حالين wannan sariyar banaji an ambaci sunanta kai amma ban san detail na menene ya auku wato bayani daki daki da sauran bayanai na wannan yaki ba wannan shi da karshen abinda malam al-mubarak furi ya rubuta mana dangane da yakin khaybar da wannan kuma muka zo karshen yakin Khaybar kuma sai sauran saraya da yake-yake a cikin wannan shekara tunda kun ga dawowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan safar ne watan safar farkon shekarar ta 7 ne ko a ce shekarar 7 ta 7 din bata kare ba me ya auku a cikin wannan shekara ta 7 shine abin da zamu ji a darasin mu na gaba insha Allah Allah sa dai annabi Allah sa kuma ana daukar waɗannan darussa Allah ta miki mu ya ba mu damar koyi da wannan rayuwa ta fiyayyen abin halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar da tafi kowace tsarki rayuwar da tafi kowace daukar darusa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan sunnar sa Allah ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a kasan nan tamu Allah kuma ya kara mana fadaka da ilimi mai amfani اقرا من حدين كاي ده زمن لافيا ده كونشير حنكلي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك